Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tasili da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 9 ga watan Yuni. A cikin shirin za a ji cewa da alamar dai shugaban Najeriya ya sassauta matsayinsa na baiwa majalisun dokoki da bangaren shari'a na jihohi yancin tafi da harkokin kudadensu da kansu. Za kuma a ji cewa gwamnatin Najeriya ta kullo da wani shiri na koya ma 'yan mata yadda za su riƙa yi don kada lokacin al'ada ya hana su sukuni. Kamar kullum, yau ma muna tafa da rahoto na musamman, sannan za mu leƙa Nijar inda Haruna Mamman Bako ke tafa da labaran wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Aisha Tasili da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani bincike da masu bincike a Amurka suka gudanar na nuni da cewa cutar nan mai kisa ta coronavirus yadda ta fara bulla a tsakiyar China ta fara yaduwa ne tun kafin a bayyana wa duniya. A cewar masana kimiyya daga cibiyar lafiya ta Jami'ar Harvard da Jami'ar Boston da asibitin yara na Boston, bayanai da aka samu ta satellite na nuni da cewa an samu cinkoson motoci a asibitoci a birnin Wuhan tun a watan Agusta shekarar bara, wanda ya dada karuwa a watan Disamba lokacin da Beijing ta fara ankarar da hukumar lafiya ta duniya WHO game da sabuwar cuta da aka yi mata lakabi da COVID-19. Hotuna na nuni da ɗaya daga cikin asibitocin da aka bincika, Tianwen, an ga abin hawa 285 a wajen ajiyar motoci cikin watan Oktoba shekarar bara, wanda ya nuni da ƙaruwa da kashi 67 cikin 100 idan aka kwatanta da shekara ta 2018 inda aka ga abin hawa 171 kawai. Binciken ya kuma nuna ƙaruwar zuwa asibiti da kuma bincike ta hanyar amfani da kafar bincike ta China Baidu ta yanar gizo don neman bayanai kan tari da gudawa. Ana da yakinin cewa cutar coronavirus ta faro ne daga wata kasuwa a Wuhan a Disambar shekara ta 2019. Masu binciken sun ce duk da basu tabbatar da karuwar zuwa asibitin na da alaka da COVID-19 ba, amma shaidar da muka samu ta goyi bayan waɗansu shaidu da aka nuna cewa cutar ta bulla kafin a tabbatar da ita a kasuwar kayan abinci dangin kifi. 'Yan ƙasar New Zealand sun yi cincirindo a gidajen cin abinci a ƙasar domin murnar kammala killace su sakamakon bullar cutar coronavirus. Bayan sun shafe sama da watanni 2 suna kulle, wanda ya janyo harkokin a kasar suka tsaya cak, Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta sassauta dokar da aka saka a watan Maris, inda ta dage dokar hana taruka wanda ya hada da na bukukuwa da wasanni, amma iyakokin kasar za su kasance a rufe. Kasar ta New Zealand ta samu adadin masu dauke da coronavirus 1,504 da waɗanda suka mutu mutum 22 daga cikin 'yan ƙasa miliyan 5, kamar yadda ƙididdigar Jami'ar Johns Hopkins ta nuna a yau Talata. A iyakokin kasar New Zealand, bangaren Antarctic da take da alhakin gudanar da bincike da ya danganci yanayi, ta faɗi yau Talata cewa za a dakatar da ziyarar mazauninta a Antarctica don gudun yaduwar cutar COVID-19 a wajen kasar. Bincike ya nuna kulle da aka yi a faɗin duniya ya hana miliyoyin mace-mace daga coronavirus. A yau Talata, dangi da abokai suka yi wa George Floyd bankwana na ƙarshe a jana'izarsa da za a yi a birnin Houston makonni 2 bayan mutuwarsa a hannun 'yan sanda, abinda ya sake tada zanga-zanga a birane da dama a nan Amurka. 'Yan sandan birnin Houston za su yi jerin gwano su raka tawagar zuwa birnin Pearland, inda za a binne Floyd a kusa da kabarin mahaifiyarsa. An kunna wutar zaurin majalisar birnin a daren jiya Litinin da kalar ruwan kwai da zinare, kalar makarantar da Floyd ya yi, domin nunawa da tunawa da rayuwarsa. Sauran birane sun bi sahu da kunna wuta da wannan kaloli da suka hada da biranen Los Angeles, Boston, Oakland, Las Vegas, New York da sauransu. An ba wa sauran jama'a damar karrama Floyd ta ƙarshe jiya Litinin, inda dubunnan mutane suka yi tururuwa a majami'ar Raise, wurin da aka bude akwatin gawar shi. An kuma yi addu'o'in tunawa da shi a biranen Minneapolis da kuma Rayford, North Carolina. Ɗaruruwan 'yan gwagwarmaya da al'ummar ƙasa ne a Hong Kong suka fito don tunawa da zagayowar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Suka gudanar da tarukan zanga-zanga a manyan kantuna 7 a faɗin cibiyar kasuwanci ta Asiya a yau Talata. Masu zanga-zangar sun riƙa rera waƙar demokradiyya, suna riƙe da rubuce-rubuce da ke cewa "Yancin kan Hong Kong" da kuma "A ba Hong Kong yancin gashin kanta." Gwagwarmayar wannan lokaci, 'yan sandan kwantar da tazoma sun gudanar da bincike akan mutanen da ke wurin ake zanga-zangar, kuma sun kore su da su bar wurin da cewa zanga-zangar ta saba wa ka'ida, za kuma su kama su. An kuma kama wani da ya yi wa 'yan sanda tsayayya. Masu zanga-zangar suna kuma riƙa rera waƙar ɗaukaka Hong Kong taken gangamin. Ganin dokokin tsaro da China take shirin ƙaƙabawa Hong Kong, wasu na ganin ba za su daina wannan gwagwarmaya ba, amma za su canza taku. Za a zartar da dokan ne nan da 'yan watanni masu zuwa. Ranar 9 ga watan Yunin bara, wasu 'yan ƙasar ta Hong Kong suka gudanar da zanga-zanga ta lumana don nuna ƙin jinin dokar da za ta ba da damar a kai 'yan ƙasar China don yi musu shari'a. Gwamnatin wancan lokaci ta dage akan zartar da dokar, wanda hakan ya tunzura al'umma suka gudanar da zanga-zangar. Koriya ta Arewa ta ce za ta katse dukkan hanyoyin tattaunawa da Koriya ta Kudu a takun tsama na baya-bayan nan da ke tsakaninsu. Masu sharhi akan al'amura sun ce wannan na cikin ƙoƙarin Pyongyang na gaban kanta ta ƙara zaman doya da manja da ke tsakaninsu da Seoul. Daga tsakar ranar yau Talata, Koriya ta Kudu za ta katse ta kuma rufe layuka 4 na hanyar sadarwa, wanda ya hada da na ofishin jakadanci da ke iyakokin ƙasashen, hanyar sadarwar soji na gaggawa, da hanyar sadarwa da ke tsakanin jam'iyya mai mulki da kuma ofishin shugaban ƙasar Koriya ta Kudu, inji kafar sadarwa ta ƙasar Koriya ta Arewa. A cewar kamfanin dillancin labaran mallakar ƙasar, wannan shine mataki na farko na katse dukkan hanyar sadarwa da ƙasar Koriya ta Kudu domin kauda abubuwan da ba su da muhimmanci. A matsayin hujja, Koriya ta Arewa ta bayyana ayyukan da masu ƙin jinin ƙasar da ke watso musu rubuce-rubuce akan iyakar ƙasarta. A matsayin hujja, Koriya ta Arewa ta bayyana ayyukan da masu ƙin jinin ƙasar Koriya ta Arewa da ke watso mata rubuce-rubuce akan iyakar ƙasarta. Sun taba mutuncin shugabancin ƙasar. Suna mana izgilanci ga martabar mutanen ƙasar, inji KCNA. A makonnin baya, Koriya ta Arewa ta nuna rashin jin daɗi ga waɗannan rubuce-rubuce da suke aikawa ta balan-balan. A nata ɓangaren, Koriya ta Kudu ta nuna matuƙar damuwa, inda ta ce za ta kawo ƙarshen wannan halin a ƙoƙarinta na gyara tsakanin ƙasashen biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, inda za a ji cewa murna na neman komawa ciki ga majalisun dokoki da ɓangaren shari'a na jihohi, saboda shugaba Muhammadu Buhari ya wani abu mai kama da sassautowa game da matsayin nan nasa na cewa za su riƙa tafi da harkokin kuɗaɗensu da kansu. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Ga dukkan alamu a Najeriya, murna tana neman ta koma ciki bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar wa gwamnoni na Najeriya cewa zai dakatar da aiwatar da manufofi ko tanade-tanaden da ke cikin kudirin dokar nan ta 10 da ya rattabawa hannu, wadda ta baiwa majalisun dokoki na jihohi da ɓangaren shari'a da ke jihohi iko na cin gashin kai, musamman na mallaka kuɗaɗensu, kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada a yi. Ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar Najeriya, Abubakar Malami, wanda shugaba Buhari ya umurta ya gana da waɗannan rukunan gwamnonin domin ɗaukar matakin da zai kawo canja ko lashe aman da ya tun farko na cewa za a baiwa waɗannan rukunan gwamnati ikon cin gashin kai, ya ƙarin bayani dangane da wannan matsayin da aka cimma.
Wannan taro dai na rabin bahasi daga ƙarshe ya haddasu gajiya, amma dai an samu ittifaki tsakankanin gwamnati da bangaren gwamnatin tarayya akan cewa maganar da ta danganci cin gashin kai daga bangaren majalisu na jihohi da kuma bangaren ma'aikatar shari'a na jihohi al'amari ne wanda tsarin mulki ya tabbatar da shi, saboda haka babu jayayya akan tabbatar da wannan tsari. Amma gwamnati sun gabatar da bukata na cewa a bi bahasi a bada dama ta tattaunawa akan tsare-tsaren da za a yi domin tabbatar da wannan cin gashin kai daga bangaren majalisu na jihohi da kuma bangaren shari'a na jihohi. Saboda haka yanzu damar da kenan ita ce an bada dama na a tattauna, a tattauna ba ta hanyar jingine tsarin mulki ya zo da shi ba ta fuskar cin gashin kai, a tattauna kan tsari, hanya da jadawali na aiwatar da abin da danganci wannan cin gashin kai. Saboda haka kungiyar gwamnati ta ƙasa za ta gabatar da shawarwarinta da tunaninta akan tsare-tsaren da ya kamata a bi, kuma gwamnati za ka diba, idan aka diba ɗayan biyu ke iya haddasuwa. Wa'in ma gwamnati ta tsayu akan abin da ta gabatar a matsayin ta huskar ita wannan doka mai lamba goma, ko ko ai mata gyaran huska, ko ko ai mata ƙari domin tabbatar da cewa kwalliya ta biya kuɗin ta abu ta huskar tabbatar da shi cin gashin kan da ake fata.
To amma wannan ba ha ganin duk wasu dabaru ne watakila ake kokari a yi cewa a hana jihohin nan baiwa yancin cin gashin kai ga majalisunsu da kuma hukumomin shari'a na wannan jihohin, shi yasa ake wannan kwangaba kwambaya?
To ba na gani, saboda kamar yadda ka sani wasu daga cikin jihohi musamman sun riga sun yi gaban kansu na tabbatar da wannan tsari kamar yadda aka tabbatar da shi ta wasu ƙa'ida kan wato ta gaita wannan oda ta goma. Saboda haka biya da aka yi dai abu guda zai tabbata shi ne cin gashin kai. Ya tabbata ga majalisoshi na jihohi, cin gashin kai ya tabbata ga hukumomi na shari'a na jihohi, kuma shugaban kasa zai duk abin da ya kamata na ganin da cewa abin nan da tsarin mulki ya tabbatar da shi.
Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Umar, har yanzu dai muna Abujan, inda gwamnatin Nigeria ta kullo da wani shiri da fayyace ma 'yan mata matakan da za su rika daukawa danganin cewa yanayin haila bai hana su sukunin karatu ko sana'o'insu ba. Halima Abdulra'uf, gare ki.
Rashin fahimtar ilimin tsaftar al'ada na daga cikin matsaloli da ka iya illata lafiyar 'ya'ya mata a yayin jinin haila, saboda yadda ake buƙatar mace ta kasance cikin tsafta a lokacin. Baya ga koke-koken masu fafutuka da dama a faɗin Najeriya kan rashin kula da ilimin tsaftar al'adar 'ya'ya mata, gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar da shirin ba da tallafin kayan tsaftar al'adar mata, saboda a samu mafita kan matsaloli da suke fuskanta. Minista harkokin da suka shafi mata, Honorable Pauline Talent, ta bayyana mahimmancin kaddamar da shirin da haka.
Muna ne muna kokari domin mu tabbatar 'yan mata sun samu wannan taimako daga ministry na da gwamnati ba daya, domin kuwa yawancin yara 'yan mata saboda rashin samun wannan menstrual hygiene pads ba su iya zuwa makaranta.
Pauline Talent ta mika buƙatar al'umma su shiga cikin lamarin taimakawa 'ya'ya mata kan kayan tsaftar al'ada, domin gwamnati kadai ba za ta iya ba sai da haɗin gwiwar su.
Domin gwamnati ita kadai ba za ta iya ba, hatta suna taimakawa, amma muna son kowa kamar manyan mata a community na ta sai da aikin 'yan mata.
A wani bangare kuwa, ambasada Rukayya Muhammad Mirajin kare yara da matasa ta bayyana cewa
wannan rabe-raben abin part din da gwamnati ke yi, ni da gaskiya a wajena ba zan ce ba abu ne mai kyau ba, amma abu ne ya kamata a ce sun fara creating awareness tukaran kansu, sannan kuma a tabbata cewa wannan fadin da ake rubuta akai ga mutanen da suke abin nan suke nema. So da wani bi akan kara mai karfi ne, dan already mutum ke zama in an urban area shi ya rasa ilimin sanin fasalin cipar ko kuma wani abu ba.
Anata bangare jagorar cibiyar kula da tsaftar ruwa da ake rarrabawa, Miss Elizabeth Jayol, ta buƙaci masu ruwa da tsaki su haɗa karfi da karfi wajen taimakawa gwamnati domin kawo sauyi da ake buƙata a wannan fannin. Ministan harkokin da suka shafi mata ta kaddamar da tallafin ne a ƙauyen Kado da ke birnin Abuja a ranar da aka ware domin duba ci gaba da aka samu a fannin tsaftar al'adar mata, tare da haɗin gwiwar jagorar cibiyar kula da tsaftar ruwa da ake rarrabawa domin taimakawa mata a lokacin jinin haila, saboda tasirin ta a gare su a zahiri, lafiyar kwakwalwarsu da dai sauransu. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Baya ga batun kiwon lafiya da kuma tattalin arziki, yanzu haka wani fannin da annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19 ke shafa shine fannin ilimi, bai ba rufe makarantu. Lamarin ma da yake dalibai zama a gida ba tare sun ranar za su koma ba, kamar ma yadda alƙalman hukumar ra'ayi ilimi da kuma al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ke nunawa, miliyan dalibai ne matsalar ta COVID-19 za ta shafa, wanda hakan ya tilasta wa ƙasashe ɗaukar matakan kan da garki domin fuskantar matsalolin da ka iya tasowa sakamakon rufe makarantu. To wai ko wani hali ma ƙananan ɗaliban makarantun firamare da na sakandare ke ciki a yanzu? Ga da ta bakin wasu ɗaliban.
Sunana Usman Lawan.
Kuna karatu?
A ba mu karatu.
To me kuke yanzu?
Muna zaune muna dan yin revision, muna dan tabbata kaddun mu a gida yanayin karatun mu. Yanayin cutan da ya shigo ba mu samu mu je makaranta yanzu.
Wane cuta?
Coronavirus.
Wannan yana shafan ku?
Yana shafan mu sosai tun da ya hana mu zuwa makarantu.
Usman, me zaka ce kan karatun TV? Kuna kallon TV?
Muna kallo sosai, muna ganewa.
Okay, me suke yi a TV?
Yana ana karantarwa da maths, English da makamantansu.
A ina?
A TV Gotel.
To kuna bi?
Muna bi.
Ya suna?
Ali Ibrahim.
Ya ba ku zuwa makaranta me yasa?
Batun wannan cutar ne yana mun zuwa makaranta, amma yanzu muna tattaba karatu mu.
A gida kuke karatu? Dama aji nawa kake?
Primary six.
To ba ana karatu a TV ba, kuna kallo?
Muna kallo sosai.
Ya suna?
Suna Abdulaziz Ibrahim.
Yanzu ya kuke karatu?
Yanzu dai sakamakon wannan cutar mun ne zuwa makaranta, sai dai muna karatu online. Kuma ka san abinda aka ce ba wai kana ganin malami yana ganin ka ba, ko zaka fahimta ba zaka fahimci shi sosai kamar idan malami yana gaban ka ba.
Okay, online kenan ake koya muku yanzu? To naji kaman akwai karatun da ake ma a TV, kuna kallo na TV ko radio?
Muna bibiya insha Allah.
To ya wannan zama a gida ko kuma wannan cuta ya shafe ku dalibai?
Gaskiya ya shafe mu sosai, domin muna gab da rubuta jarabawan kammala secondary, cutar na ya bullo aka dakatar da mu, gaskiya mun ji takaicin shi.
A wasu kasashen tuni hukumomin ilimi suka koma amfani da tsarin karatu a gida ta hanyar yanar gizo, wato online ko kuma visual learning, yayin da kasashe irin Najeriya suka koma karatu ta radio da ma television, batun da kuma malamai ke ganin fa da sauraron aka ba. Malam Abdulhamid Dahiru Adam Bomo, wani shugaban makarantar sakandare ne a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya, ya ce wannan tsari na karatu ta radio da television na da amfani, to amma kuma ai akwai da gizo ke saka.
To gaskiya bismillah, wannan cutar corona ba inda ba taba ba a fannin rayuwar yau da kullun dan adam. A matsayina na malamin makaranta, ta taba al'amarin abin da ya shafe ni sosai da sosai, domin ina koyarwa a sakandare, kuma ya zo a gaba na kusan zangon zango na biyu, wato second term ya ku zuwa ƙarshe. Ana gab da a fara ma yara jarabawa, wasu makarantun suna gab da fara, wasu kuma sun fara ba su bayyace sun yi kwana ɗaya ba, sai kuma ya zama wannan abin ya zama an kulle makarantun. Gwamnatin jihar Kaduna ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ƙarƙashin jagorancin mai girma Malam Nasir Ahmad Rufa'i, ya fito da hanyoyi da dama wanda ke zama cewa ɗaliban bai zama sun rasa abubuwa ba, ko da dai ba su yi sun kama 100% ba, amma dai sun samu muhimmai, wato wanda za a ce wanda suke su ne essentials a cikin abubuwan da suka shafi darussan da zai zama su masu amfani a gare su yayin rubuta jarabawansu. Ya zama kenan su shi a wannan ita gwamnatin mu ta jihar Kaduna ta tanaji koyar da ɗalibai ta hanyar kira, misali za a iya cewa online, sannan kuma ga television, ga radio ana gabatar da koyarwa sosai akai-akai. To ba matsalan da ma ya fi damun mutane matsalolin shi wannan koyarwa ta online ɗin nan ta radio ko television ko abin da ya kama da haka, shi ne in akwai mutum ma yana da radio kenan ko yana da TV din wanda ke ba kowa ne yake da shi ba, to in mutum ya zama yana da shi ma, to zai zama kuma wutar lantarki shi kuma matsala ne, yayin da mutum zai zama ya kunna yana sauraro, ko kila yana cikin sauraro a dauke wuta, ko kuma lokacin da aka gabatar da shirye-shiryen an dauke wuta, ko ma lokacin maimaitawa ne sai zama an dauke wuta, mutum bai samu yaran da ake don su din su saurara ba. To in kuma dama misali gidan talakawa ne ko matsakaita ƙarfi, to zai zama haga in rediyon sai an sa battery, to mutum yana kokarin na cefa ne ne, to ina kuma yake ina zai kai mai da hankali bari ya sai battery sa a rediyo ɗalibi ɗan shi ji ko ƴashi ta ji. Waɗannan su ne matsalolin da ya kamata ya zama gwamnati ta yi la'akari da su.
To sai dai kuma wannan matsalar mata COVID-19 ba wai kaga ƙananan ɗalibai ta tsaya ba, domin su ma jami'o'i abin ko ya shafe su, ko da yake wasu jami'ai masu zaman kansu tuni suka rungumi karatu ta hanyar yanar gizo. Dr. Lawan Hamisu Angwangoyeba, malami ne a ɗaya daga cikin manyan jami'an Najeriya, wato Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ya bayyana halin da ake ciki a yanzu.
Cutar corona COVID-19 cuta ce wanda ta zama barazana a duniya, kuma abu ne a bayyane wanda ya nuna wannan cuta ta shafi ilimi da na ilimi tun daga na ƙasa da jami'a har zuwa jami'a. Ya shafa inda ya zama dole wajibi ga ƙasashen duniya suka rufe makarantunsu. Amma abun bakin ciki a nan shine wasu jami'o'i masu zaman kansu da wasu jami'o'i a ƙasashen duniya sun yi amfani da wani ilimi wanda kowa wanda muke da shi suka ci gaba da harkokinsu, wato yin karatu ta hanyar yanar gizo. To wannan shine nuna ma mutane cewa yana daga cikin abubuwan da malaman jami'o'i suke kai komo da gwamnatin tarayya. Inda a ce jami'o'in Najeriya su ma suna da waɗannan abubuwan waɗanda za a ci gaba da gudanar da karatu da harkan wannan matsalan kuna ba da bai shafi ilimi na jami'o'i ba. Amma bakin ciki shine sai da wannan abu ya zo ya bayyana, sa'an nan gwamnatin tarayya take kawo shawara da yanda za a yi a zo a sa wannan abubuwa su ma ya rinka wakana kamar yadda yake faruwa a ƙasashen duniya.
To doctor, ko shin me ya kamata a yi musamman a wannan lokaci da ake fama da wannan matsalar?
To kamar yadda kai tambaya cewa me za a yi a wannan irin wannan lokaci, to abu ne mai sauki. In dai har gwamnatin tarayya za ta ba da lokaci, za kuma za ta ba da kuɗi wanda za a buƙaci dukkan wasu abubuwa, wanda za a samu dukkan abubuwan da ake buƙata, shi kuma zai kasance kuma haƙƙi su kuma ga malaman jami'a su zauna su tsaya tsayin daka su ma su tabbatar da wannan abubuwa waɗanda ake buƙata na yin karatu ta hanyoyin yanar gizo an yi shi kamar yadda ya kamata. Ba na bane mai wahala a koyar da yara ta hanyar yanar gizo, tunda a wasu jami'o'in wanda muke da su a Najeriya suna kamanta irin wannan, sai dai ba a yin shi ne gabaki ɗaya ga dukkan ɗalibai waɗanda suke karatu a wannan jami'a.
Ya mako zuwa yanzu akwai wasu jihohin da ma ba su fitar da wani tsari ba, yayin da wasu jihohin kuma duniya suka ɗauki mataki. To kokolliya ta saba biyan kuɗin sabulu a jihohin da aka ɗauki wannan mataki. Mr. Solomon Kumanga, daraktan yaɗa labaran gwamnan jihar Adamawa, ya bayyana irin matakin da suka ɗauka da kuma nasarar da ake samu.
Gwamnatin Adamawa ita ma ta ɗau matakai. In ka duba a gidan rediyon mai hoto na mallakar gotar, gwamnati ta keɓe wasu ranaku da kuma lokuta inda ake ba ma yaran makarantar gaba da firamare da na makarantar bai ɗaya ana ba su darussa. Akwai kuma kafafun watsa labarai na mallakar gwamnatin jiha wanda ana yi a ABC, wanda ana yi a ATV. Duka wannan ana samar da ana cika alƙawura ne wanda aka yi. Banda haka, ai kafin mu zo nan makarantu yanzu musamman inda ake kwanciya, makarantu da ake kwanciya ana ba su abinci kyauta so uku a rana.
Yanzu ana ba su lokacin da ana gida ko kuma kafin da tafi?
Kafin da tafi. Sannan kuma ai tuni ta riga ka san cewa shi makarantu yanzu kama daga primary da kuma makarantun gaba da primary duka gwamnati ta sa kyauta, kuma ta sa tilas ne ƴaƴan mu shiga makaranta kuma kyauta.
Koma da menene yanzu ko za a ci gaba ne da zura ido musamman a wannan lokaci da gwamnatin tarayya ke ma ikirarin so mace da dalibai a gidajensu, batun da ke koci gaba da jacece kuce a kasar. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Yanzu kuma ga shiri na gaba,
wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da ɗan ƙasar Brazil ɗin nan da ke bugawa club ɗin Paris Saint-Germain na ƙasar Faransa, cewa da Thiago Silva da ke kasancewa captain ɗin wannan ƙungiyar, inda a yau Talata aka samu labarin cewa ƙungiyarsa ta Paris Saint-Germain PSG ta ƙasar Faransa ba za ta sake ba shi wani kwantaragi ba bayan ya shafe shekaru 8 a PSG Paris Saint-Germain, inda ya buga ƙalla wasanni 310. Thiago Silva ɗan ƙasar Brazil ya iso ne a club ɗin na Faransa
haifa daga Milan AC ta kasar Italia a shekara ta 2012 kuma shekarunsa na haihuwa 36 ne inda zai kammala kontragin sa a ranar 30 ga watan Yuni wannan shekara da muke ciki idan Allah ya kai mu dan wasan dan kasar Brazil ya so ya ci gaba da buga club din na PSG Paris Saint-Germain amma hukumomin wannan kungiyar suna ganin cewa lokaci yayi da ya kamata a kawo sabin jini da za su canje shi a matsayin mai kula da bada garkuwa ga mai tsaron gida mai lamba 5. A yau Talata ne hukumar kwallon kafa ta kasar Brazil ta bada sanarwar janye takarata na neman shirya wasan kwallon kafa na mata na duniya a shekara 2023. Dalilan da suka sa hukumomin kasar na Brazil daukar wannan matakan shine halin da kasar ta samu kanta a lokacin nan na fama da cutar coronavirus ko kuma COVID-19 ko kuma COVID-19. Sai dai kasar Brazil ta dauki alwashin bada goyon bayanta ga makwabciyarta cewa da kasar Colombia wadda ita ma ke neman hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bata damar shirya gasar ta kofin duniya na kwallon kafa na mata a shekara ta 2023. Hasalima, kasar Japan da takar haɗin gwiwa tsakanin Australia da New Zealand ko Nouvelle Zealand dukkan su na neman hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA din ta ba su damar shirya wannan gasar idan Allah ya kai mu a shekara ta 2023. Shi ko magajin garin Madrid na kasar Spain ko Spain ya bada sanarwar cewa shirye birnin Madrid yake domin karbar wasan karshe na bana na gasar kwallon kafa na nahiyar Ture na club din da su kasance zakaru a kasashen su. Wannan ko kamin ma UEFA ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar Ture ta bada tsari cikakke na yanda wasannin da suka rage tun daga aji na kungiyoyi 16 inda UEFA hukumar kwallon kafa ta nahiyar Ture za ta dauki wannan mataki da za ta wallafa ma duniya a ranar 17 ga watan Yuni nan da muke ciki na wannan shekara 2020. A can baya dai birnin Istanbul na kasar Turkiya ne hukumar kwallon kafa ta nahiyar Ture UEFA ta zaba domin karbar bakuncin wasan na Champions League na karshe na bana. Sai dai rashin samun tabbas daga hukumomin kasar Turkiya sun sa hukumar kwallon kafa ta nahiyar Ture UEFA canza ra'ayinta da neman wani birni wanda ke iya karbar bakuncin wannan gasar. Duk da yake hukumar ta kwallon kafa ta nahiyar Ture UEFA a hukumance bata wada hitowa ta yi wannan bayani ba. Magajin garin na birnin Madrid na Spain ko Spain cewa da Luis Martinez Almeida ya ce shirye birnin Madrid yake na kasar Spain ko Spain ya ba mara dakumiya domin karbar bakuncin wannan karawar ta karshe ta wasannin kwallon kafa na Champions League na club din da su kasance zakaru a kasashen Turai na wannan shekara ta 2020. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni jamhuriyar Niger.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice.
Wani bincike da masu bincike a Amurka suka gudanar na nuni da cewa cutar nan mai kisa ta coronavirus da ta fara bulla a tsakiyar China ta fara yaduwa ne tun kafin a bayyana wa duniya. A cewar masana kimiyya daga cibiyar lafiya ta Jami'ar Harvard da Jami'ar Boston da asibitin yara na Boston, bayanai da aka samu ta satellite na nuni da cewa an samu cinkoson motoci a asibitoci a birnin Wuhan tun a watan Agusta shekarar bara, wanda ya dada karuwa a watan Disamba lokacin da Beijing ta fara ankarar da hukumar lafiya ta duniya WHO game da sabuwar cuta da aka yi mata lakabi da COVID-19. Da kuma bincike ta hanyar amfani da kafar bincike ta China Baidu ta yanar gizo don neman bayanai kan tari da gudawa. Ana da yakinin cewa cutar coronavirus ta faro ne daga wata kasuwa a Wuhan a Disambar shekara ta 2019. Masu binciken sun ce duk da basu tabbatar da karuwar zuwa asibitin na da alaka da COVID-19 ba, amma shaidar da muka samu ta goyi bayan waɗansu shaidu da aka nuna cewa cutar ta bulla kafin a tabbatar da ita a kasuwar kayan abinci dangin kifi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Tsile da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Lera Station wacce ta hada mana sautin ta kuma da umarni, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Talmasi Garba ke cewa wassalam, huta lafiya.